kokarinta na koma kujera a kwamitin. Kujerar mambobi 47 na kwamitin suna da wa'adi na shekaru uku ne, amma Blinken ya ce Amurka za ta nemi kujera ɗaya 2022 zuwa 2024.
An jima kaɗan, baballe zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu. To bari mu faro rahotannin namu da batun rashin tsaro da ake fama da shi a arewacin Najeriya, inda jihar Filato da makwabtanta da suka hada da Bauchi da kuma Kaduna suka kaddamar da wani yaki da masu kashe mutane a yankin, biyo bayan wasu hare-hare da ake kaiwa a wurin. Ga dai Zainab Babaji da ƙarin bayani.
Rundunar tsaro ta musamman da ke aikin wanzar da zaman lafiya a jihar Filato da wasu sassan jihohin Kaduna da Bauchi ta fara wani aiki na musamman a ƙaramar hukumar Basa don kamo waɗanda ke kashe-kashen jama'a a yankin. Daukan matakin ya biyo bayan wasu hare-haren 'yan bindiga ne a ƙaramar hukumar ta Basa da ya yi sanadin rasa rayukan jama'a da ma na dabbobi. Kwamandan rundunar ta Special Task Force a jihar Filato, Manjo General Chukwu Emeka Okonkwo, da yake kaddamar da aikin da aka yi wa lakabin haƙorin Damisa, ya ce bisa umarnin hafsan hafsoshin Najeriya dole ne a daƙile ayyukan garkuwa da mutane, fashi da makami da ayyukan ta'addanci a sassan Basa, Riyom da kudancin Kaduna.
No excuses. We are tired of this isolated killings. We can stop them.
Ya ce ba wata hujja, mun gaji da waɗannan kisan ɗauki ɗaiɗai, za mu iya tsaye da su. Manjo General Okonkwo ya ce za su zauna a dazukan yankin dare da rana har sai sun kawo ƙarshen kashe-kashen.
Okay. Yes.
Manjo General Okonkwo ya ƙara da cewa
Fulani is not our enemy, Irigwe is not our enemy, there are criminals among them.
Ya ce ba Fulani ko Irigwe ne abokan gabanmu ba, amma ɓata garin cikinsu su ne muke nema. A cikin 'yan kwanakin nan dai an yi ta kashe-kashen mutane a wasu sassan ƙaramar hukumar Basa, wanda al'ummar Irigwe da Fulani ke zargin junansu. Na ji ta bakin waɗansu da lamarin ya shafa kan tasirin kasancewar jami'an tsaron a yankin nasu.
Amma sojoji ma wani lokaci wani waje suna taimaka wani kuma gaskiya suna cutar da mu ba kaɗan ba. Kamin da suke mana ya yi over. Mu yanzu ƙoƙarin mu a nan ba mu da nufin rikici a nan, zaman lafiya muke nema.
Tun lokaci da wannan abin ya faru, an tura sojoji su zo su zauna nan Kigam, to a kamar sukan zauna. Sai dan sun ji motsi wani abu na tasowa sannan eh kamarun chawe sai sun ji wani abu na tasowa daga can kafa su yi gudu, in ma sun zo na masu zo samu mutane da sun zo mana attack su riga sun gudu
kaman sha na kenmu in suka je daji suka je kiwo yaran mu sai sojoji su dinga bin su da bindiga suna koran su. To matsalan da muka fuskanta kenan, yanzu muna roƙon gwamnati musamman gwamnatin jihar Filato da nama har na tarayya ma don Allah muna roƙo yayi ma sojojin nan magana. Ka gani suna koran yaran nan suna harbin bindiga ko da shike ba wai har suna harbin mana shanu ba, amma suna harbin bindiga nan pau pau din nan harsashi ba shi da hankali ai zai iya ya kaushe hanya ya je ya samu wani. Ka gani wani fitina sabon fitina ya saki tashiwa kenan.
Jami'an tsaro ya kamata su tashi da ƙarfi domin ba zuwa din kade bane a zo a kwashe report a tafi. An san waɗanda suna waɗannan abubuwa, mu gani an kama su an musu abubuwan da ya kamata a musu.
Rundunar tsaron ta kuma ja kunnen jami'anta da su guji cin zarafin al'ummar yankin don kaucewa wani sanadin tada husuma da kawo tsaiko wa matakan zaman lafiya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
A gaida Zainab Babaji, ana tare ne da yake sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Muhammad Hafiz Baballe da labaran duniya kashi na biyu.
Wata kotu a Jamus ta samu wani tsohon jami'in 'yan sandan sirri na shugaban Siriya Bashar al-Assad da aikata laifukan cin zarafin bil'adama saboda hannu da yake da shi wajen azabtar da fursunoni. Kotun da ke Kolblaiz ta yankewa Iyad al-Gharabi hukuncin ɗaurin shekaru 4.5 a gidan yari. Masu gabatar da ƙara sun zarge shi da yin aiki da wani bangare na rundunar da ya kama masu zanga-zanga da kuma kai su wani wuri da ake tsare da su inda aka azabtar da su. Samun shi da laifi da aka yi shi ne karan farko da kotu a wajen Siriya ta yanke hukunci a shari'ar da ake zargin jami'in gwamnatin Assad da aikata laifuka a kan bil'adama. Har ila yau kotun tana shari'ar mutum na biyu wanda ake zargi kai tsaye da aikata laifuka. Ana sa ran wannan shari'a za ta kai har ƙarshen wannan shekarar. Jami'an Ecuador sun ce doka da oda sun dawo a gidajen yari da ke garuruwa uku, inda hukumomi suka ce akalla fursunoni 75 sun mutu a tarzoma tsakanin ƙungiyoyi biyu masu hamayya da juna. Shugaban ƙasar Lenin Moreno ya ayyana dokar ta ɓaci a gidajen yarin ƙasar sannan ya umarci a tsaurara matakan tsaro. Jami'an sun ce hukumomi tare da taimakon ƙarin jami'an 'yan sanda 800 sun yi nasarar shawo kan fada a gidajen yarin guda uku.
Gaida Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kafin mu kai ga siyasar jamhuriyar Nijar, bari mu sake duban hali da ake ciki a jihar Kebbi, Najeriya, inda mutanen yankin masarautar Zuru ke gudu suna barin gidajensu sakamakon rashin tsaro da kuma hare-hare 'yan bindiga da ake ci gaba da samu a yankin. Ga dai wakilinmu Muhammad Nasir da ƙarin bayani.
A yankin arewacin Najeriya da har yanzu tsugunne bata kare ba don da kokarin da hukumomi ke cewa suna yi na shawo kan matsalar rashin tsaro, abin sai ci gaba da gagara yake yi. Yankin masarautar Zuru a jihar Kebbi na ci gaba da fuskantar barazana, domin ko a wannan mako mahara da aka kiyasta yawan su sun kai 300 saman babura su aukawa garin Onashi cikin karamar hukumar mulkin Danko Sago suka kashe mutane suka dauke dabbobi. Wani mazaunin yankin Babuga Onashi ya ce yanzu haka zaman zulumi ne kawai jama'ar yankin suke yi.
Yanzu haka magana da ake mu hankalin mu bai kwance wallahi. Kare biyu na rana barayi suka kawo mu ratar suka zagaye gari suka kore shanu suka kashe mutum kusan 15 yanzu haka. Wanda aka tabbata don yanzu haka ba ga wasu ba. To wallahi ana cikin dardai wallahi. Yanzu haka na cikin dardai duk da mutane hankalin su bai kwanta ba tsakani da Allah ana nan kowa dai hankalin shi ya riga ya tashi wasu ma na nan wasu na nan na rafita magana tashi a bakari a hijira ba sai da
Shugaban kungiyar 'yan sa kai a masarautar Zuru, Mani John, ya ce da samun labarin kawo harin ya shaida wa jami'an soji da 'yan sandan kwatar da tarzoma da aka kai a yankin nasu, kuma yaransa su ma sun kai dauki.
A bangaren 'yan sa kai dai gaskiya mun sami hasara da yawa domin gaba daya sun kashe mana mutane 27 har da mata ciki. Sannan kauyuka ogaruwa guda 7 ne suka shiga suka kwace duka dabbobi guda 7. Muna kukan gwamnati ta shigo ciki wannan al'amari.
Harwayo ya ce akwai wata matsala da suka gano wanda watakila ita ce kisa ana yawan kai hare-hare a yankin nasu.
Ko kwanakin baya gwamnatin Kebbi ta ba da jirgi har da ni muka je zagaye mu ga inda wayannan mutane suke, kuma ta rubuta rahoto kwakwara ta tura ma duk wanda ya kamata in tura ma bisa ga abin da muka gano. Domin yawancin garuruwa na Zamfara sun haura 50 manyan garuruwa duk an wace garuruwa na an babu kowa cikin babaraye nan ba. A wajajen Babela, a wajajen Kaboro ta can wajen Niger, Obena ne ya zama su kaman tsakiya. Ko a Kebbi akwai garu sama da 40 wanda duk an gudu gaba ɗaya an bi garuruwa nan wanda ke cikin babaraye nan ba. Ba wai suna daji kuma yanzu ba, suna cikin wayannan garuruwa ɗin.
Rundunar 'yan sanda ta jihar Kebbi ta bakin kakakinta DSP Nafi'u Abubakar ta ce yawaitar irin waɗannan hare-hare da ake kaiwa yankuna a jihar yasa ta ƙirƙiro da wani shiri da ta kira Operation Ganuwa.
Kamar zance katanga ce muka yi ta jami'an tsaro duk iyakokinmu da jihar Kebbi da sauran jihohi. So mun fahimci cewa su wannan 'yan ta'adda ba su da sansari a cikin jihar Kebbi inda suke zama. Iyaka suna shigowa su aikata laifi su gudu. Fahimtar haka shi zai shine girman kufin 'yan sanda na jihar Kebbi ya ƙirƙiro da wannan operation ne. So da don mu daƙile shigowa da makamai da su kansu 'yan ta'adda a shigo jihar Kebbi a aikata laifi a gudu.
Waɗannan hare-haren dai suna zuwa ne lokacin da aka girke jami'an 'yan sandan kwatar da tarzoma a yankunan da ke fama da matsalolin rashin tsaro a yankin masarautar Zuru. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya.
A gaida Muhammad Nasir da wannan rahoto. Dan takarar da ya lashe zaben shugaban kasa a jamhuriyar Nijar Muhammad Bazoum ya buƙaci abokin karawansa Muhammad Usman ya nuna halin da tako don tabbatar da zaman lafiya a ƙasar. Yayin da Usman ɗin ya ƙudiri aniyar garzaya kotu domin ƙalubalantar sakamakon na hukumar zaɓe. Wakilin Musulman Muna Barba ya aiko mana da wannan rahoto ta waya sakamakon rashin intanet a yau a jamhuriyar Nijar ɗin.
Jim kaɗan bayan da hukumar zaɓe ta ayyana shi a matsayin wanda ya yi nasara a zaben 21 ga watan Fabrairu, Bazoum Muhammad da ke halartar wani bikin da magoya bayansa suka shirya a cibiyar jam'iyyar Tayyibiyar Tarayya ya bayyana farin cikin samun wannan galaba.
Shine na ma Allah godiya da ya sa yau aka bani wannan babban matsayi mai girma a ƙasa. Na ma al'umma godiya da ta zaɓe ni. Wannan ya nuna cewa lallai al'ummar Nijar ta amince da demokratiya, da tsarin demokratiya, da sharuɗa da dokokin demokratiya, ta yarda da zaɓe shugabanni sakamakon irin wannan zaɓe.
dan takarar na jam'iyya mai mulki ya nemi haɗin kan abokin karawarsa Muhammad Usman na kawancan ƴan amayya domin tabbatar da zaman lafiya a ƙasa.
Na yi kira ga adawa musamman President Muhammad Usman wanda muka yi amayya da shi a zagaye na biyu, na mishi jira da mu yi aiki tare don mu kawo kwanciyar hankali cikin ƙasarmu. Shi Lattijo ne, na san shi, kuma ina kira gare shi ya nuna dostako ya gan abin da yake sa ƙasarmu ta ci gaba maimakon tashin hankali
da yake bayyana matsayinsa a game da sakamakon da hukumar zaɓe ta fitar. Muhammad Usman ya ce yana fita domin a cewarsa shi ya lashe zaɓen na ranar Lahadin da ta gabata.
Asalamu alaikum barma da wannan rahoto. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraren mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraren shirye-shirye mu. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Domin fare wada hargitsi da yawan barna ba kariya
matuƙa arewa a yau. Masu sauraro, barkanmu da dawowa wannan shirin na arewa a yau wanda yake duba lamuran da suka shafi yankin arewa mai jihohi 19, kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A wannan shiri za mu duba yadda satar mutane ta zama ruwan dare a wasu jihohin arewa maso yamma da arewa ta tsakiya. Sau da dama kan samu hannun dattawa da matasa na makiyaya da akasari Fulani ne a cikin wannan ɗabi'ar ta satar mutane. Masu satar kanci ba su kaɗai ke mummunar ɗabi'ar ba. Akwai hannun ɓarayin zaune da kan samar da makamai da amshi a walajar da ake bayarwa. Hakanan sukan ce raba su da dukiyarsu ta shanu da cinye musu kuɗi a ƙara ga bara gurbin jami'an tsaro ya sanya su saɓa bindiga. Ga abun da Sultan Muhammad Sa'ad Abubakar ya faɗa a taro na musamman da shugabannin ƙungiyar makiyayan ta Miyatti Allah.
An san cewa akwai ƴaƴan Fulani masu wannan abin, suna haɗa baki da mutanen maza. An biya miliyan guda misali a baka naira 50,000 ne 50,000, amma ka zo kana wannan ta'addanci, ka ɓata sunan Fulani, ka ɓata sunanka, ka ɓata sunan addini, domin addini sun ci bai yarda da wannan ba. Muna ga mutane suna cewa ba duk ba Fulani ba ne, ba Fulani ne shi, ba duk Fulani ne musulmi ba. Akwai wakwai wanda ba a wasu da addini, addinin sun shanu su. Na san lokacin da wannan kasa ta fito da nomadic education shekaru da yawa da suka wuce, wannan yana da ana yi ko ba a yi. Muhimmanci shi ne a ilmantar da yara na Fulani da ke daji suna yawo kuma suna ruga da sauransu. Amma wannan nomadic education yana ana shahara yanzu, in kuma ana yi da yayi nasarar da ake samu. To gwamnoninmu suna da hannu a cikin da za a gyara abubuwa, domin kowace jiha ya ba ta ɗauki matakai da za a shawo kan wannan matsala ta rashin ilimi na kowane ka ko iya daga gwamnati suna da rawar kaka